Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 8 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 6049 da kuma 40. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumel zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugabannin majalisar dattawan Amurka sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnati kuɗaɗen gudanar da harkokin ta har tsawon shekaru biyu. Wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta Sudan ta kuma ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasar na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin aza takunkumi ga masana'antar mai ta Venezuela.
To kamar yadda kuka ji a kadon labarai, bayan labarin za ku ji tattaunawa da muka yi da wani mai sharhi akan harkokin siyasar Amurka akan tabbatar da yarjejeniya na samar wa gwamnatin Amurka kuɗaɗe da majalisar dattawan ƙasar ta yi, inda shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce ba za ta ba da goyon baya ga wannan yarjejeniyar ba.
In ka duba shi dan wanda yake majalisar dattijai shugaban Democrat wanda ba su ne masu rinjaye ba, ya riga da ya fitar da wannan cikin hulɗarsa, wato negotiations da za su yi. Saboda haka har yanzu dai wato tana ƙasa tana da mu.
A yau ne kuma gwamnatin jihar Niger za ta fara aikin allurar rigakafi na ƙyanda da zai auna yara miliyan guda a cikin jihar.
Sanadiyan bakon dauro za ka ga yaro ya rasa kunninsa ko yaro ya rasa idonsa, wasu ma har gurguncewa suke yi sanadiyan wannan ciwon na bakon dauro din.
Grace Alheri Abdu kuma na tafe da shirinta na domin iyali, amma duk sai bayan sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Kwana guda kafin barazanar da aka yi ta rufe ayyukan gwamnati jiya Laraba, shugabannin majalisar dattawan Amurka sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnati kuɗaɗen gudanar da harkokinta har na tsawon shekaru biyu, amma kuma babu maganar shige da fice da aka yi ta takaddama a kai. Kasafin zai samar da ƙarin yawan kuɗi da gwamnati za ta ke kashewa har dala biliyan 300 a fannin tsaron ƙasa da wasu shirye-shirye cikin gida a cikin shekaru biyu, wanda ke kawo ƙarshen tsarin ƙayyade kuɗin da aka saka ake amfani da shi shekaru masu yawa, inda 'yan Republican ke cewa hakan zai ƙara ƙarfin sojojin ƙasar, su kuma Democrat na cewa hakan zai cutar da masu ƙananan ƙarfi. A jiya Laraba ne kuma baƙin hauren da aka shigo da su Amurka tun suna ƙananan yara suka yi zanga-zanga a zauren majalisa, duk ko da yarjejeniyar kasafin kuɗin da aka samar babu batunsa a ciki. Kafin zanga-zangar tasu ta zauren majalisa, ɗaruruwan matasa da ake wa laƙabi da Dreamers sun haɗu a majami'ar Lutheran da ke arewa maso gabashin birnin Washington DC, inda suka sha alwashin ci gaba da fafutukar da suke yi. Bernice Davila, mai shekaru 19 daga jihar Texas da ke ƙarƙashin shirin DACA, ta faɗa wa muryar Amurka cewa mun san cewa ba za mu ja baya ba, hakan ba zaɓi ba ne gare mu. A kan batun na DACA, shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi wani abu na ba a saban ba, hawa kujerar naki, inda ta yi jawabi na sama da sa'o'i 7 gaban majalisa, tana ƙoƙarin tilastawa 'yan Republicans kawo batun shige da fice gaban majalisa. Jawabin hawa kujerar naki jawabi ne da ake yi da ke kawo cikas ga ci gaba ko samun nasarar wani ƙuduri, yayin da kuma ba zai shafi hanyoyin da ƙudurin zai bi ba. A wata sanarwa da ofishin da ke kula da tarihin majalisar wakilai ta ce, jawabin Pelosi ya zamanto jawabi mafi tsawo da ta haɗa cikin ƙanƙanin lokaci, rabon da a ga irin haka tun 1909 a lokacin jawabin kimanin sa'o'i 5 ne kaɗai aka yi.
Wata babban jami'ar Amurka mai kula da tsaron yanar gizo ta faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa masu kutse ko satar shiga yanar gizo daga Rasha sun sami nasarar shiga kundin rajista na masu zaɓe da masu kada ƙuri'a kenan a jihohin Amurka kafin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016. Janet Manfra, shugabar sashen tsaro na yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen Amurka, ta ce Rasha ta auna jihohi 21 kuma kadan daga cikin su an sami nasarar yiwa kutse. Gidan talabijin na NBC ya ce ya tuntube jihohin 21 da aka ce an auna. Biyar daga cikin su sun hada ne da jihohin Texas da California, sun ce su ba a kai musu harin ba. Wannan abu da aka gado ya haddasa tsoro kan cewa Rasha ko wata gwamnati za ta iya sake yin katsalanda a harkokin zaben Amurka nan gaba ta yin amfani da yanar gizo ko kuma wasu dabaru na daban.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto da hukumar kare ƴancin bil'adama ta Sudan ta kudu ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasar na ci gaba da yi wa mata da ƴan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su babu gaira babu dalili a faɗin ƙasar. Rahoton mai shafi 53 da aka fitar jiya Laraba ya kuma bayyana cewa yawancin mutanen da ake ci wa zarafin ba su da hanyar samun a yi musu adalci. Rahoton ya bayyana cin zarafin mutane da kuma kisan ƙare dangin jami'an tsaro suka yi cikin shekaru biyu da suka gabata. Masu suka sun ce dole ne hukumar ta ɗauki matakin da ya wuce haɗa rahoto. Ya kamata ta gaba da kula da bibiyar take haƙƙin bil'adama ta kuma tabbatar da ganin cewa an kama duk wanda ya aikata hakan.
Jiya Laraba, dakarun Iraki da mayakan sa kai ƴan Shi'a na PMF sun fara kai babban farmaki akan ƴan bindiga da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar da ke kusa da iyakar Iran. A wata sadarwa da ta fitar, rundunar haɗin gwiwa ta Iran ta ce an kaddamar da aikin ne da nufin kakkaɓe sauran mayakan ƙungiyar ISIS waɗanda suke haɗuwa a gundumar Tuz-Kurmatu na lardin Saladin biyo bayan murƙushe su da aka yi a Mosul da Hawija. Aikin da ake ci gaba da gudanarwa ya lalata wasu sansanonin ISIS 50 a yankin, ya kuma kwato rijiyoyin mai biyar da kuma wasu ƙauyuka da suka mamaye a cewar jami'an. Bisa la'akari da cewa aikin da ake kaddamar na samun taimako ne na sama daga rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin aza takunkumi ga masana'antar mai ta Venezuela, kuma shugaban ƙasa Donald Trump ne zai yanke shawarar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin Kingston na ƙasar Jamaica, guri na ƙarshe da zai ziyarta a rangadin da yake na ƙasashen Latin Amurka da Caribbean. Tillerson ya faɗa manema labarai cewa yana son ya fara ganawa da ƙawayen Amurka a yankin waɗanda za su taka rawa a hukuncin da za a yanke. A cewar sakatare Tillerson, yana da muhimmancin gaske ya ji ta baki ra'ayoyin su ƙawayen na Amurka. A birnin Kingston da ke zama gari na ƙarshe a ziyarar ƙasashe biyar da yake, Tillerson ya gana da Prime Minister Jamaica Andrew Holness da Ministan Harkokin Waje Camilla Johnson Smith a jiya Laraba.
Kuma da labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a labarai, Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da yarjejeniyar samarwa gwamnati kudaden gudanar da harkoki na tsawon shekaru biyu, amma ba tare da batun shige da fice da aka yi ta takaddama a kai ba. Lamarin da ya sa shugaban marasa rinjaye a Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta hawo kujerar naki a kan wannan yarjejeniyar. Aminu Yakubu Lame mai sharhi ne a kan siyasar Amurka kuma ya mana tsokaci a kan wannan damarwar.
Yanzu dai wato wannan shiri da suka yi na shekara biyu din na kashe kuɗi na shekara biyu, Majalisar Dattawa ne na tarayya suka yi. Saboda haka har yanzu akwai shauran wato da shauran dabo, saboda sai an je majalisar na 'yan majalisa na ƙasa na tarayya, su kuma sai sun yi nasu, da kuma duk alamu cewa watakila zai in ma ba a kada wannan wato shirin da aka yi ba na kashe kuɗi na shekara biyu daga majalisar dattijai, mai yiwuwa wato zai sadu da matsala a wajen, saboda kaga koda wato ita shugabar wato Nancy Pelosi yau kaga awa takwas tayi tana magana a tsaye akan cewa za ta wato ba za ta bada goyen bayanta ba ga wannan shiri da aka yi, saboda musamman saboda basu saka shi wannan wato program na DACA da ake fada ba daman kuma to kuma kaga in ka duba shi dan wanta wanda yake majalisar dattijai shugaban Democrats wanda ba sune masu rinjaye ba ya riga da ya fitar da wannan cikin hulɗar sha wato negotiations da za su yi saboda haka har yanzu dai wato suna kasa tana dabo
to shin kana garin kira da Nancy Pelosi take yi zai wani tasiri
to ya danganci wato akwai abubuwa da yawa za a duba zai a gani na wato ban tsaman za ta yi nasara ba saboda ba ta da rinjaye da yawa ba ta da mutanen da su goyi bayan ta a majalisar kasa haka kuma in ya koma saboda yanzu aka zo ko da abinda zai faru watakila za ta goyi bayan su wato yan Republicans masu rinjaye ta san cewa kuma ko ba ta goyi bayan su ba watakila ba za su goyi bayan wannan wato bill da zai zo wajen su ba kuma kai zai zai wato abinda zai faru shine an su suka yan Republicans suka samu na suka kawo nasu shirin su kuma yan majalisar da ci suka kawo nasu shirin dole ne za su je wato conference abinda ake kira conference committee wato zai zama cewa akwai mutane daga su majalisar kasa da kuma yan majalisar da tije wanda za su zauna su fara meeting su duba ta ina ne ya za a yi su samu wato su hada kai kan wayannan wato bambancin da ya fito kan shirye-shiryen guda biyu saboda saboda a samu dai guda daya a samu hadin kai su fito da guda daya wanda zai zama na cewa su yan majalisar tarayya sun karbe shi sannan kuma yan majalisar da tije sun karba kuma musamman wato president Donald Trump ma ya yarda da shi
to yanzu idan aka zo aka samu sabani haka shikenan batun bakin haurin ya sha ruwa kenan
ba wato bai sha ruwa ba abinda zai faru wa za su koma ina a tsammani na mun har aka yi cewa ba su samu hadin kai ba za su sake koma ne kuma su sake shirye-shirye tsakanin su su ga cewa ina za su to wasu abubuwa ne za su samu hadin kai akai musamman da yan Republicans da kuma Democrats ma musamman majalisar dattawa su ga cewa ya za su sada kai me za su fito da su wanda dukansu wato fannoni biyu din ko fannoni uku in ka saka White House da Donald Trump suna goyon bayan wannan shirin saboda aka samu so wata kira za mu tashi kuma za a wayi gari mu sake komawa su ce a ce okay to musa a maimakon shekara biyu ga shirin kashe kuɗi na wata guda ko na wata biyu ko na sati biyu wanda a wannan lokacin wata kira suna za su koma kuma su fara meeting da shirye-shirye da wato ganin ya za a yi su fito da wani shiri na kashe-kashe na gwamnatin tarayya
to madalla Aminu Yakubu Lamike dan mai sharhi kan siyasar Amurka a yau Alhamis 8 ga wannan watan Fabrairu din gwamnatin jihar Niger za ta fara aikin alluran rigakafi na bakon dauro ko kuma kenda ko kuma dusa da mutanen gada ke fadi ga dai Mustafa Nasir Batsari da karin bayani
jihar Niger dai ta bi sahun wasu jihohin Najeriya ne da dama da aka gudanar da irin wannan allura ta cutar bakon dauro kimanin yara miliyan 1 ne dai yan kasa da shekaru 5 zuwa watanni 9 da haihuwa za a yi ma allurar rigakafin a nan jihar Niger. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce naira miliyan 40 ne gwamnatin jihar Niger ta ware domin aikin rigakafin na cutar bakon dauro a wannan karon.
Dukkan abin da ya kamata a ce an ajiye a kasa har da an ajiye na campaignin na Mizu. Sannan sun samu support daga World Health Organization a Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma United Nations UNICEF da suke a hankan yara su ma sun dan bayar da gudunmansu domin a yi wannan campaign na Mizu.
Dr. Salihu Bagoma babban jami'in kiwon lafiya ne da na samu yana jawabi a wajen wani gangamin wayar da kan jama'a akan cutar ta bakon dauro a ƙauyen Gidigori da ke can ƙaramar hukumar Rafi ya yi mun ƙarin haske akan lahalin da cutar ta bakon dauro take yi musamman ga yara ƙanana.
Sanadiyan bakon dauro za ka ga yaro ya rasa kunninsa ko yaro ya rasa idonsa wasu ma har gurguncewa suke yi sanadiyan wannan ciwon na bakon dauro ɗin. Wannan shi ne takaici abin da bayani akan bakon dauro.
To yanzu gashi wannan allura da za a kaddamar na rigakafi tana da tasiri wajen yaki da cutar ita ta bakon dauro.
Kwarai da gaske tana da tasiri domin a baya idan wannan bakon dauro ya taso yakan addabi yara da yawa.
To a baya dai matsalar rashin tsaro ne ya hana ayi aikin rigakafin a wasu sassa na karamar hukumar Rafin a sakamakon matsalar masu garkuwa da mutane. Amma a yanzu shugaban karamar hukumar Gambo Tanko Kagara ya ce sun dauki mataki.
A yanzu gaskiya babu domin me sojojin da aka kama a wuraren na mawuran 150 akwai mobile da aka kawo guda 100 duka suna nan suna operation. So wurin na yanzu nan lafiya lau muke, shi yasa na ce kuma aje a kaddamar da shi a kusharki.
Majalisar Dinkin Duniya dai ta sanya shekara ta 2020 mai zuwa domin kawo ƙarshen wannan cuta ta bakon dauro a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 na dare a nan Washington, ga ku shirye mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Amma da gidan aure kabarin arne gashi lukui-lukui an sa tiles, amma kai da kake ciki kai ka san me kake fama, saboda haka kana zaune ne akwai ya babu. Mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙƙin sauke nauyi ma, wata sai ta roƙi mijin da Allah Annabi kafin wata hulɗar aure ta hada su. To ina ake haka, ka saka zo mu a gaba, kai baka kama ba, kai baka ci ba, kai baka bari wani ya kama ba. Ai wannan shine ƙarshen cin zarafi a rayuwa ta ƴa mace.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu ruwa da tsaki a fannin kare haƙƙin bil'adama domin nazarin matakan shawo kan cin zarafin zamantakewa tsakanin iyali, wanda galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara. Shirin ya gayyaci barista Badiya Abdullahi Ma'azu, ya gwaggwarma ya kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara, da Naja'atu Bello Jibril, malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin Musulunci ta Aminu Kano, da kuma Muhammad Almashi, shugaban ƙungiyar kare haƙƙoƙin ƙananan yara. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya fara da tambayar barista Badiya abin da ake nufi da cin zarafin zamantakewa, sai ta bayyana cewa
kana magana ne akan mai ƙarfi da kuma mai rauni. Dole ne in ana zancen cin zarafi a haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, da akwai wanda yake da ƙarfi, ba ko da ƙarfi na duka da wani abu ba, amma yana da ƙarfi, yana da iko akan wanda yake jiransa na ƙasa da shi. Ana magana ne ko a miji da mata, miji yana da iko da ƙarfi mai yawa akan matarsa. Ana magana akan iyaye da ƴaƴansu, suna da ƙarfi, suna da iko sosai akan ƴaƴansu. Ana magana akan kaman bawa da ubangidanshi, shi ma sun mallake shi, suna da ikon sarrafa shi yadda suka ga dama, ko daidai ne ko ba daidai bane, tunda yana ƙarƙashin su bayan da zai yi. To dole a yi masa abubuwan da suke nake tahaddi na cin zarafi waɗanda suke basu daidai da matakai na shari'a ba. To idan aka tsaya a cikin gida, shine wannan da dai mata da miji da yara da kuma waɗanda Allah ya sa halewa suna ƙarƙashin su, ko da sunan aiki ko da sunan zama ko ma da wani dalili dai. To duk wanda yake ƙasanka shi yake fuskantar barazanar cin zarafi. To waɗannan su suka haɗu suka yi constitution cin zarafi na cikin gida kawai.
Malama ki malama tarbiyya ce, malama Najatu, ya kuke kallon yanayin cin zarafi na zamantakewar misali cikin gida?
To ni a gani nan aka ce cin zarafi na cikin gida wanda ya danganci kenan iyali. Zamu ba mu abin fuska kenan, kamar kaga na ƙasa kenan ake ciwo wannan zarafin. Kaga zamu kalli abin a fuskar kewar kamar da mace kenan ake. mata aure, tunda a duk inda ake namiji shine shugaba. Da wuya kaga an ce ana cin zarafin namiji, in zaka tara mata kaso 100 to kaso 90 su ake cin zarafi, ba su ne suke cin zarafin maza ba. To in aka duba a bangaren mata, me yake jawowa maza suke cin zarafin mata a cikin gidajensu, wanda hakan shi yake haifarwa kaga family ya lalace, tarbiyyar yara sun lalace. Ita uwa duk inda aka fuskance ta, duk wanda yake samanta, in dai ba a bata kulawa ba, to fa al'umma gaba daya ba za ta zama daidai ba. Ita uwa makaranta ce, in dai aka kula da ita, in aka kula da ta, to sai wa an kula da wani al'umma ce guda daya wanda tushanta ne karfi. Sannan ita uwa ita ce malama ta farko a cikin dukkanin malamai. To kaga in muka duba wannan abu da muke so mu tattauna akai, ni a ganina maza da suke cikin gida su ya kamata su fara hankaltuwa ya za a yi su rike mata. Idan har aka rike mace a cikin gidanta, za a samu sauƙin matsaloli na rayuwa masu ɗimbin yawa. Yaranta za su taso masu tarbiyya, ita a karan kanta za ta samu nutsuwa. Matan aurenmu da suke biye-biyen malamai suke rashin tarbiyya a waje, suke duk wasu abubuwa marasa kyau. Ni a ganina laifin mazajen su ne.
Mami Almashi, kun kafa irin waɗannan cibiyoyi domin a kare waɗannan abubuwan da barista ta yi magana da kuma malama na Ja'atu cewa magana cin zarafin nan ko dai kar ya faru, ko kuma an yi shi ku yi uwa ku yi makarbiya dan ganin cewa an biya wa mai haƙƙi haƙƙinsa. Ana ku tafsirin na cin zarafi ta wace fuska kuke kallon sa?
Kamar yanda ƴan uwa na mata suka yi bayani, sun faro meye musabbabin da ke kawo cin zarafi ko tauye haƙƙi ko danna haƙƙi ko kuma wani abu na murdiya ko kuma wani abu na musgunawa don kai kana bisa wani matsayi, ko kuma Allah ya azurta ka da wata ni'ima da wani bai da shi. To wannan duk yanda aka kalle shi, hanya biyu ce kamar yadda yarwa ta yi magana. Idan an bi ta barawo, a dawo a bi ta babisau. Idan an ce an fi cin zarafin mata da ƙananan yara, me ke kawowa a ci zarafinsu? Shin rashin addini ne? Rashin ilimin boko ne? Rashin irin sanin yadda ya kamata a zauna da juna ne? Koko a'a, akwai wasu abubuwa suke shigowa gidan bayan tarbiyyar gidan su zo su gurɓata ta. Duk akwai irin waɗannan abubuwan. Wanda gida za ka ga kammalallen gida ne, shiryayye ne, suna da hadda, suna da da'asa da komai, amma zamantakewa ƴaƴansu da ƴaƴan makwabta da ƴaƴan mutanen gari yawanci, ko kuma da mutanen da suke al'umma a mu'amalar su a cikin unguwanni ko kuma a cikin makwabta da suke zowa, za ka ga cewa sun dan kawo canji a wasu gidajen da akan samu rishin jituwa. To su maza ala kulli halin, kamar yadda uwa ta ce, babba an ce juji ne, kuma tunanin namiji har abada ya fi tunanin mace. Da shi da namiji tunanin shi biyu ne, ita kuma tunaninta kullum bakin goshi yake. Duk abin da ya zo a zuciyarta shi za ta fara faɗa. Kai ko a matsayinka na mai gida, ko an faɗa maka to kar ka ɗauka, ka ajiye, in ka ji to ajiye shi, yi nazarin shi, gano me yasa aka yi. Domin idan ta taso da fushi, kai ka tashi da fushi, sai a yi wanda ba a so. A kullum namiji ana son ya zama mai nazarin me ya faru, me yasa wance ta yi mana kaza, me yasa ɗana yake kaza, shin tarbiyyar da na ba uwashi ita ce ta sanya yake wannan? A tarbiyyar da muke wani ne ya shigo daga ciki ya kawo mu wani abin da ba shi bane ba. To duk irin waɗannan ya kamata a ce an yi la'akari da su. Inda kuma aka samu an ci zarafin, to za a je a kawo korafi, muhimmin ji, to kamar kunnan kowa ya ji a ƙasar nan, don za mu jawo duk mai ruwa da tsaki cikin abin ya shigo. Saboda duk inda aka ce an ci zarafin mace ko an ci zarafin yaro, abinda muke fara yi na farko mu gayyaci masu bincike, hukumar da ke bincike wato ƴan sanda da sauransu. Idan aka zo aka yi bincike, akwai masu tsaya masu, koko ba su da masu tsaya wasu saboda rashin galihu, to kamar su Hajiya Badiya muna iya gayyato su mu ce to ku zo ga abin ga bikin ya samu. Su in sun samu nasu sai ba ta kare mu, za mu rika supportin nasu da ko da ba su da transport, ba su da abin da da ka san zuwa kotu sai an shirya.
Barista Bariha, tunda Mamaye Almashi ya fara gaya mana yadda ma suke bin diddigi din nan, za mu dan koma baya kaɗan. ku a nazarin da kuke yi tunda ana kaman su almashi suna kawo muku batutuwa irin waɗannan, me kuka gano cewa ya sababa ko yana sababa cin zarafi ne musamman a harkar iyali din nan kuma kullum suna dauka sabon salo?
To a gaskiya abubuwan da suke sababa cin zarafi suna da yawa, kuma kamar yadda duk masu bayanin nan suka, kowa ya tabo abubuwan da suke so ne muraran karara suke janyo shi, amma kashi 99.9 na mata suna ganin garari na cin zarafi a cikin gidajen zamantakewa. Akwai matsala ta al'ada. Al'adar mu ta riga ta dauka cewa in dai aka aurar da ke kika je gurin miji to sujada ce kadai ba za ki masa ba, kuma da ilimin addinin da na zamanin shi dai mai gida kan gida shine ultimate, ba gyara ba shawara, kawai bin sa zaki kamar raƙumi da akala. Shi kuma Allah subhanahu wataala da yace ai biyayya, yace abu wanda ya bi ni a kuma so a wanda ya so ni, to amma koda da kuskure to ba za a yi ba, kuma inda ya karkace ya ki yin biyayya ga hukuncin da Allah ya dora masa ne ya sauke nauyi, duk magana ake ta sauke nauyi, to ba sai a ce ki tafi ki hakuri, saboda me kada a zo a ce kuma an sake ki. Wannan yana taka rawa ta musamman a ƙara samun cin zarafin nan, saboda ba a maganin matsalar sai dai a ce ita macen ta tafi ta hakuri, gwanda a ce tana ɗakinta da a ce ba ta ɗakinta.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukaki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin barista Badiya Abdullahi Ma'azu da malama Naja'atu Bello Jibril da kuma Muhammad Alimashi, sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya.
Kuma da Allah gaida Grace Alheri Abu kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sako. Madalla Allah ƙara kiyaye mu. Yanzu ku ga labarai a takaice.
To a takaice, jiya Laraba shugabannin majalisar dattawa sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnatin Amurka kuɗaɗen gudanar da harkokinta har na tsawon shekaru biyu, amma kuma babu maganar shige da fice da aka yi ta takaddama a kai. Kasafin zai samar da ƙarin yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa har dala biliyan 300 a fannin tsaron ƙasa da wasu shirye-shiryen cikin gida a cikin shekaru biyu. Wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta Sudan ta kore ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasa na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su babu gaira babu dalili a faɗin ƙasar. Rahoton mai shafi 53 da aka fitar jiya Laraba ya kuma bayyana cewa yawancin mutanen da ake ciwa zarafin ba su da hanyar samun a yi musu adalci.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za a ji mu ɗauki da sauran sabbin labarai da rahotanni da shirye-shirye da ma saƙonni da kuke aiko mana. ya zama da din kowa da kowa, musamman ma Safila Hashim Gubal da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da ya ji mu na wannan safiyar Jim Cook. Baba ya kuma kiri ne ke sallama, sai anjima.